Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk inda kuke a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu a shirin mu na la'asariyar yau Lahadi 12 ga watan Yuni shekarar 2016 daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake Washington DC. Ga kanin labaran duniya.
Wani mahari ya kashe sama da mutane 50 a wani gidan rawa dake Orlando, Florida yau Lahadi da Asuba ya kuma raunata sama da 50. A yankin yakin neman zaben shugabancin Amurka dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya cicciki yan jam'iyyar Democrat da kuma na Republican bai daya. Kana kungiyar kwadago ta kasa da kasa tana jagorantar wani gangamin shawo kan aikatau tsakanin kananan yara a kasashen duniya.
Tallai kyauta. Tsagirin yankin Niger Delta kuma a Nigeria da ake kira Avengers sun fara gindaye sharruɗa na tattaunawa.
Sun kafa wasu sharuɗin tsagaita ta'addancin da suka hada da sako tsohon mai bada shawara kan tsaro Sambo da Suki da mai farfagandar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu. Wasu bukatun sun hada da saki asusun ajiyar banki da ke cike da kuɗi makil na madugun tsagirin Niger Delta Tampolo.
To haka kuma a jamhuriyar Niger yan adawa ne suka yi watsi da jawabin Prime Minister kasar game da ayyukan ci gaba da aka tsara za a yi.
Wahalar da Niger take ciki na matsalar kuɗi da cancanta ba a ce an yi minista sama da 40.
Yan kasa sun riga sun san an musu aiki kuma aikin nan da ake yi ba a ce garin da aka zabi tarayya ba ko garin da ba a zabe ta ba.
To haka kuma wasu yan majalisar Najeriya sun fara ziyartar yan gudun hijira da suka koma mahallansu wato garuruwansu. Ba labarai kadai Grace Alhera Abdu za ta karanto muku ba har ma da shirinta na Bushara. Yanzu ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Wani mahari ya kashe mutane 50 a wani gidan rawa dake Orlando, Florida yau Lahadi da Asuba ya kuma raunata sama da 50 da dama kafin yan sanda su kutsa gidan suka harbe maharin suka kuma ceto mutanen da ya ritsa a ciki. Jami'an cibiyar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce ana daukar harin a matsayin aikin ta'addanci a binciken da ake gudanarwa. Da aka tambaye shi ko harin yana da alaka da aikin ta'addancin mayaka masu tsatsauran addinin Islama, sai mataimakin jami'in binciken FBI na musamman Ronald Hopper ya bayyana cewa cibiyar tana tsammani mutumin yana goyon bayan wani ra'ayin addini. Kawo yanzu dai ba a san dalilin da ya zabi kai hari a wannan club din ba. An kai harin ne yayin da birane da dama a kasashen duniya ke bukukuwan watan Yuni a matsayin watan 'yan luwadi da madigo. Wannan harin ya biyo bayan wani hari da aka kai a Orlando. Wani mutum ya harbe ya kuma kashe Christina Cremmy, 'yar shekaru 22 da ta yi fice a dandalin YouTube, wadda kuma ta taba shiga gasar fidda gwanin mawaka da ake kira The Voice, yayin da take gaisawa da jama'a a binnin ranar Juma'a da dare. An kama James Loibi, dan shekaru 27 dangane da kisan nata. A yakin neman zaben shugabancin Amurka dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya cicciki yan jam'iyyar Democrat da na Republican din bai daya a wajen gangamin yakin neman zabe da ya gudana a birnin Pittsburgh na jihar Pennsylvania da kuma Tampa, Florida jiya Asabar. Trump ya shaida wani taron da akalla mutane 2000 a tashar jirgin sama ta Pittsburgh cewa ina son ganin shugabancin jam'iyyar Republican ya kara karfin ikon fada aji da basira ya kuma kasance mai kurjini. Wannan hannunka mai sanda ne ga shugabannin jam'iyyar Republican cewa jam'iyyar tana iya rasa kujerunta a majalisun wakilai da kuma na dattijai. Trump ya ce zan ci zabe amma waɗansu mutane ba za su ci zabe ba. A Tampa, inda Trump ya rungumi tuta Amurka domin nuna irin ƙaunar da yake wa ƙasarsa, ya cicciki abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton kan batun sakonnin email da ta aika lokacin tana sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, inda ya rika kiranta mara gaskiya. Sai dai ya kuma bayyana tsohon dan takarar shugaban ƙasa Amurka Mitt Romney a matsayin wanda ya sha kaye mara zuciya sabili da ya ki goyon bayansa. Trump ya kuma cecceki 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican da ba su goyon bayansa. Yace jam'iyyar Republican tana buƙatar gyara, wato gyara gidanta idan tana so ta ci zaɓe. A halin da ake ciki kuma goyon bayan da hamshakin ɗan kasuwan yake samu ya ragu. Binciken ra'ayoyin jama'a da tashar labarai ta Fox ta gudanar ya nuna cewa Clinton tana kan gaba da Trump da maki uku, yayin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya nuna jam'iyyar Democrat ɗin tana kan gaba da maki takwas. Gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci kafawa tana iƙirarin cewa ƙaddamar da farmaki da yake dab da kakkaɓe mayakan ISIS daga Benin Sirte alama ce da ke nuna cewa tana ƙara tasiri. Farmakin da ya samar da galaba a cikin kwanaki uku na ƙara ƙarfin gwiwa cewa faɗi tashin gwamnatin Gambiza ta GNA tana iya girka sabon rundunar soji ta kuma rinjayi mayakan da ke marawa haramtacciyar gwamnatin baya a gabashin ƙasar su bijire. Sai dai gwamnatin haɗin gwiwa har yanzu tana fama da faɗi tashi har a yammacin ƙasar da abin da ya fito fili a ƙarshen makon nan lokacin da babban mai shigar da ƙara na Tripoli ya ba da tabbacin cewa an gano gawarwakin mutane da dama magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Muammar Gaddafi kwanaki ƙalilan bayan da aka sake su daga gidajen yari. Mutanen na cikin gungun mutane biyu da aka tsare a gidan yarin Al-Ruwaimi na birnin Tripoli ko kuma sansanin mayakan sama na Mitiga da ke babban birnin ƙasar da aka umurta a sake su. An fara gano gawarwakin ne ranar Juma'a a sassa daban-daban na birnin, shida daga cikinsu kusa da tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Tripoli. Waɗansu jami'ai sun ce sun shaida murya Amurka cewa zuwa yau Lahadi sun samu gawarwakin mutane 17, an kuma gasawa mutane a Kuba kafin aka kashe su. Gwamnatin haɗin gwiwa ta fitar da wata sanarwa tana allawa dai da kisan ta kuma sanar da cewa ta ayyana bincike. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Libya, Martin Kobler, ya ce ya yi baƙin ciki da kuma ganin takaicin kisan gillan. Ya kuma rubuta a dandalinsa na Twitter cewa tilas ne hukumomi su bincike yanayin da aka kashe su. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa tana jagoranta wani gangamin shawo kan aikatau tsakanin ƙananan yara a ƙasashen duniya da aka ƙiyasta cewa kimanin ƙananan yara miliyan 168 ne ake tilastawa aikin da ya fi ƙarfinsu a ƙasashen duniya. Ana bautar da ƙananan yaran ne galibi ta wajen sa su aikatau a kasuwannin cikin gida. Sai dai ƙananan yara suna kuma aiki a masana'antun da ke sarrafa kayayyakin da ake sayarwa a kasuwannin ƙasashen duniya, galibi a ƙauyuka ko kuma tsakanin 'yan ƙananan harkokin samun kuɗi.
Sau labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tsakiyar yankin Niger Delta a Najeriya da ake kira Avengers sun fara ginda sharuɗin tattaunawa, ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaye daga Abuja.
Sun kafa wasu sharuɗin tsagaita ta'addancin da suka haɗa da sako tsohon mai ba da shawara kan tsaro Sambo Dasuki da mai farfagandar kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu. Wasu bukatun sun haɗa da sake asusun ajiyar banki da ke cike da kuɗi makil na madugun tsagiran Niger Delta Tamfolo, sannan da amfani da shawarin kundin taron ƙasa na zamanin Jonathan wanda ya nemi ba wa jihohi wani sashi na cin gajiyar arzikin yankinsu da ƙara jihohin Najeriya su fi 50 daga 36. In ba a yi haka ba, tsagiran sun ce za su ci gaba da fafatawar har sai sun kafa ƙasar Niger Delta.
Niger Delta communities. The AGVR, the amnesty programs, is an example of this. The recent spate of attacks by militants disrupting oil and power installations.
Nan ma dai sashi ne na jawabin shugaba Buhari a ranar demokuraɗiyya, inda yake gargaɗin ɗaukar mataki kan tsageren, amma lokaci guda da ta yin shirin jin ƙai da ahuwa. An tabbatar dalilan tsaro ne suka hana shugaban zuwa da kansa don ƙaddamar da aikin tsaftace kogunan yankin Ogoni da ke jihar Rivers daga gurɓatar mai. Masana harkar mai na ganin sassauci ba zai sanya tsageren ladab ga gwamnatin tarayya ba. Ga abin da tsohon shugaban matatan man fetur ta Kaduna, injiniya Kailani Muhammad, ke cewa.
Me yasa Amerika ta ce yanzu ita tana kallo za ta zo ma ta mara ma gwamnatin Najeriya baya duk matakin da za a dauka dauka. A bayarsa an fasa bututun mai sun fi goma. Yanzu abin da ya kamata a yi a kafa state of emergency sai a zo Delta a yi hakan nan. Kaga state biyu nan me yasa yanzu Rivers ba su yi ba? Ai lokacin da dan uwansu ke mulki shekara da shekaru ba a ce a je a wanke wannan mai din na Ogoni ba. Yanzu suna godiya sun ce dan uwansu ya kasa. Sabili da haka wayannan jihohin guda biyu in aka sa state of emergency sai a yi musu kamata dinu ta dano duk wanda ya cire yazo ya taba pipeline kamar yanda na yi bayani kwanaki. Suna kawo zagon kasa kuma yanzu duk wayanda suke kasuwanci da Najeriya kowa yanzu ya kauce wasu suna zuwa Iran ne da su India da sauransu.
Haka nan masu sharhin na gani ko ɗaya daga cikin sharuɗan da tsagirin suka shimfiɗa ba za su samu karɓuwa daga gwamnatin Buhari ba da hakan ke nuna maslahar lumana ka iya faskara. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kamashi mai gina ramin mugunta ya tafi nan salalin.
To haka zalika kuma wasu ƴan majalisar Najeriya sun fara ziyartar ƴan gudun hijirar da suka koma mahallansu wato garuruwansu. Ga wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
To kuma ƴan majalisun za su yi da minta da koma da waɗannan al'umma. Honorable Abdulrazak Namdar shine shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar wakilan Najeriya.
Mu tabbata cewa an sake gina wannan arewa ta Sokoto gabas. Mu tabbata cewa yaran da ba su iya zuwa makaranta ba sun samu zuwa. Yaran da sun rasa iyayensu sun samu mazauni. Mu tabbata duk gidajen da kamar akwai matsala a kirga mutane a tabbata a ba su gidaje. A majalisa ai muna da wata committee da ake kiranta IDPs. Wannan wanda musamman yana kula da harkar ƴan gudun hijira. To kuma tunda ana zaman nan za mu muna sa ido ga nema tana kawo abinci tana kawo ma mutane magunguna amma mu ne muna tabbata cewa wayannan ka sun samu magunguna ne sun samu masugunin ne suna samun abinci shine wanda muke tabbatarwa kuma idan Allah zamu ci gaba da wannan don su ne suka zabe mu kuma za mu ci.
To sai dai kuma yayin da wayannan al'umma ma ke ci gaba da komawa Mr. Adamu Kamale shike wakilin yankin Madagal da Mijika majalisar wakilan Najeriya yankin ma da ƴan Boko Haram suka tarwaza a baya ya ko bane da halin da al'umma suke ciki a yanzu.
Eh mu zagaya local governors guda biyu na Madagali da Michika. Kore da gaskiya na gan abubuwa to sai tunda wannan abun ya faru gaskiya garkuwa mutane ya kare ba abinci ba taki a gona ba gidaje kwance duk wayannan dai suna nan damoyi kala kala a kasa. Mu ziyarce su in ba su hakuri a halin da ake ciki sannan kuma da wasu kayakin da na saya musamman kaya na talafawa mata injina dai mu samu na ne kaman manya manya mu daddasa a kauyuka ya wajen kauyuka 14 wanda muna zaba mata 15 mu ba su domin su taimakawa kansu da shi. Mu je kuma da kayan hawa koi keke na pep din nan kowane ward mu ba da shi bibiyu kuma muna tunani ma za mu dan kara har yanzu in Allah yarda. Akwai motoci har yanzu mu ba da shi guda tara. To duk wayannan dai muna yi ne domin mu karfafa su domin halin da suke ciki hali ne na mawuyaci.
Hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne ma ita ke kula da sansanonin gudun jira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje. To kowane hali ake ciki a wadannan sansanoni a yanzu. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar mai kula da sansanonin gudun jira da ke jira Adamawa.
Kamar yadda kashe yan wanda suke sansanoni sun ragu matuka amma cikin kwanakin nan da yake jami'an tsaro suna kokarin fuskantar sambisa wanda suke kauyukan Madagali musamman da wanda suke kauyukan Goza local government wanda suke daura da Sambisa Forest sojoji suka fito da su sun saki dawowa da su cikin sansanonin mu saboda haka sansanonin ya karu population ya karu daga yadda muka saba na misali wata ɗaya da ya wuce muna da mutane 8,000 yanzu an kusan cika 10,000 a sansanonin nan duk da ma an koma ɗin. Wa'innan wanda sojoji suke ba su shawara su fito daga ƙauyukansu saboda kar su zamanto abin ya ritsa da su lokacin da suke gwagwarmaya da ƴan ta'adda su yake ƙara yawan wa'inda muke da su yanzu a sansanoninmu.
Sa'adu Bello kenan da ke zama jami'in hukumar nema a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ina bishara ku zo ku ji ni ina bayanin zama na lafiya.
To sai kuma mu cilla zuwa jamhuriyar Niger inda ƴan adawa suka watse daga wajen jawabin Prime Minister kasar game da ayyukan ci gaban da aka tsara. Sulaiman Muni Barma gare ka.
Kimanin biliyan ko miliyar 8,225.3 na kuɗaɗen sefa a sabuwar gwamnatin ta Nijar mai membobi 42 ke bukata domin zartar da ayyukan da ta tsara yi wa 'yan ƙasar ta Nijar a fannoni daban-daban a tsawon shekaru 5 masu zuwa, inji Prime Minister Birji Rafini lokacin da yake gabatar da tsarin manufofin gwamnatin tasa a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarshen mako.
La sécurité 10%, l'éducation 25%, la santé 10%.
Prime Minister ya ce za a kashe wa fannin tsaro kashi 10 daga cikin 100 na waɗannan kuɗaɗe, yayin da fannin ilimi ke da kashi 25 daga cikin 100, sai fannin kiwon lafiya da ke da kashi 10 daga cikin 100, ayyukan ci gaban karkara da samar da abinci kashi 15, yayin da fannin samar da ruwan sha ke da kashi 9 daga cikin 100, sannan fannin makamashi da ayyukan gine-gine ke da kashi 10 daga cikin 100, yayin da ragowar fannoni ke da kashi 21 daga cikin 100. Tsarin manufofin gwamnatin ta Birjira Fini ya samu karbuwa daga 'yan majalisar rokokin ƙasa da ƙuri'u 118 daga cikin 171, yayin da 'yan adawa suka ce a kai kasuwa domin ba su saurari shugaban gwamnatin ba, hasali ma sun fice daga zauren majalisar. Alhaji Murtala Mamuda, dan majalisar rokokin ƙasa ne na ɓangaren adawa.
Gwamnati wanda aka kawata bisa kan an take dokar ƙasa, saboda akwai ɓangare da ya kamata a ba mata ba su ba. Abu na biyu cikin wahalar da Nijar take ciki na matsalar kuɗi, da cancanta ba a ce an yi minista sama da 40, mutanenmu da suke kaso. Bai kamata ba a tarihin Nijar a ce akwai 'yan majalisa da suke kaso wajen tsawon wata uku kuma ba hudu su ba. To bisa wannan mun yi magana, mun ce mun Allah ya daddaro abin, saboda ba kan gaskiya ba ne. Inda Nijar take yau akwai matsala, akwai fatara, tattalin arziki ya wargaje, babu zaman lafiya, babu makaranta, babu asibiti, yau duka ciki ake. Mutumin nan shi ne da wahalar da irin wannan jancan. Kenan surutu ne za a zo a yi, ba wani abu ne, shi sa muka kawo magani. Bai kamata ma irin wannan gwamnatin a ce har a tsaya a saurare ta, tunda an san duk abin da za su yi bai ne suke aikata ba.
Sai dai masu linjaye na kwatanta matakin 'yan adawar da rashin abin faɗa. Alhaji Shafi'u Magarya, dan majalisar dokokin ƙasa ne daga ɓangaren linjaye.
'Yan ƙasa sun riga sun san an musu aiki, kuma aikin nan da ake yi ba a ce garin da aka zaɓi tarayya ba ko garin da ba a zaɓe ta ba. Ko ina inda aiki ya kama yi ake, kunya ce a gare su yau su zamna a gabansu, su rasa abin da za su waɗi. Domin in sun zamna a yau, da sun ga tonan asiri. In harkar Prime Minister ne ɓangaren gwamnati, a nan ma da sai mu ce to a ɓangaren gwamnatin me suka yi a cikin gari ma bare su yi a cikin daji.
A yammacin Litinin ɗin da ke tafe ne, Majalisar Dokokin Ƙasar ta Nijar ke sa ran rufe wannan taro da aka shafa makonni biyu ana gudanarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kara Sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington a gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Yau shirin ya ɗauko sujadar Lahadi daga majami'ar Graceland da ke Jimeta Yula.
Yau za mu yi magana akan bishara, wato bishara ikon Allah. Menene bishara? Wato bishara ita ce kalmar Allah, bishara ita ce ikon Allah. Yahaya sura 1 aya ta 1 ta ce atun fil azal, akwai kalma, kalman nan kuwa Allah ne, kalman nan kuwa tare da Allah ne, kalman nan kuwa Allah ne, a nan kuwa muwa iya sani cewa bishara kuwa Allah ne da karan kanta. Babu abinda ya kasance na banda wannan kalma ita bishara. Wato mu iya fahimta cewa bishara bata siya a nan ba. Bishara shine idan ka sami dan uwanka a cikin tsanani, ka taimake shi, ko ka samu yar uwarki tana cikin wani muguwan hali, kuma kin iya kin fitar da ita daga cikin wannan hali, ita ce ake kiranta bishara. Bishara bata siya a nan ba. Idan yau na ga dan uwana zai fadi a cikin rami, ban iya na fitar da shi a wannan rami ba. Halila na zama kamar mutum wanda ya zama yana da kalman Ubangiji, alma ya musanci ikonsa. Wato bishara kuma bata siya a nan ba. Timotheus 2 sura 3:5 tace sun dauki tsifofin ibada amma sun musanci ikonsa. Na'am, ikon bisharan nan wato shine idan har ka dauki aske na bishara, ka dauki kalma na bisharan nan, akwai abin da ya kamata kai kamin a sani cewa kai in nan ka dauki wannan kalman bishara, kai in nan kuma kana aikata wannan kalman bishara, ka gan dan uwanka bai da riga, kai kana da riga ɗaya har goma, ya kamata ka dauka ɗaya biyu a ciki ka bashi, wato kai bishara mashi. Allah a sama ma ya san da cewa kai bishara, kayi wannan don Ubangijin Allah ne, ba wai don kayi ma kanka ba, domin kana tara duk wani abu mai kyau da kayi domin sharanta gobe. Domin a cikin masu bishara ma littafi ta ce da mu za a fara sharanta. So ya kamata mu sani cewa idan mun dauki wannan kalman bishara, asken Ubangiji ta haskaka a gare mu, domin littafi ta ce mu ne hasken duniya. Idan wannan gishiri kuma ta battar da wannan dandanonta, za a tattaka ta a kasa. To kuma an taka ta a kasa, wato hasken nan bata cikin bishara. Bishara ta musunci ikonta, kai kuma ka musunci ikon bishara. So akwai kalman da ya kamata mu yi amfani da shi a cikin bishara, kauna, domin Ubangijin Allah tace idan har kana da baiwan bishara sannan kuma baka nuna kauna ba, kai aikin banza, wato dukkan abin da kayin nan ya dawo baya. Sabili da haka ya kamata mu sani cewa Ubangijin Allah yana rubuta duk wani bisharan da kake, duk wani ahalin taimakon da kake yi Ubangijin Allah yana rubutawa. Akwai mutane da yawa, domin Ubangijin Allah ya ce sai duniya ga baki ɗaya ta ji wannan bishara, kamin nan duniyan ta nade, kamin nan mulkinsa ta sauko. To har wai yau za mu samu akwai mutane da yawa wanda ba su san wannan bishara ba. So aikinmu ne ko a cikin halin bada namu taimako, ko a halin yada ita bisharan a lokacin da ta kamata, ya kamata mu sani lokacin nan kalila ne take. Wato manzo Bulus ya sha wahala a cikin lokacin zamanin yayi bishara, an kulle shi, an masa bulala, an masa duk wani mawuyancin hali, amma bai daina wannan bishara ba. Ya kuwa ce a cikin littafin Romawa sura 1 aya ta 16, yace shi baya kunyan bishara, domin bishara ita ce ikon Allah. Manzo Bulus yayi wannan bishara wanda har ya samu kansa a cikin mawuyancin zamani. Yahaya shi ma yayi wannan bishara har aka yanka kansa domin fadin gaskiya. Fadin gaskiya yana ɗaya daga cikin bishara, amma yau mun dauki ƙarya ya zama abinda idan baka fada ba, ko a bakin aiki ko a wurin kasuwancinka, ya zamanto cikas. Amma mutum wanda yake fadin gaskiya, litafi ta ce abokin Allah ne, mai yada bishara ne, babu abinda tafi gaskiya a cikin bishara. Amma abu ne wanda ta zama duhu a cikin rayuwar mutane. Idan ka iya kai ma dan uwanka wa'azi ya fita daga cikin duhu zuwa cikin aske, wannan ko gaskiya babban bishara ne, kuma akwai lada cikinta, domin akwai a rubuce a cikin litafi. Bari Allah ya taimake mu yanda muka san da kalman bisharan nan yayi aiki a cikin mu, a cikin sunan Yesu. Allah ya taimake mu.
Lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakili Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin, sai kuma Kyalab Getachew da ya daidaita sautin shirin, Alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To an gaishe ki Grace, Allah ya samu dace. Yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadana daga malamai.
Musa Muhammad nake. To azumi dai farilla ne, ana buƙatar kiyaye shi. Maganar cewa kiyaye shi, ka kame bakinka da cin abinci, ka kame gabanka da wajen ta'adi, wayannan su ne kaɗan yanzu za su yanke maka azumi. Kuma idan kana son wajen ladansa, ana so ka yi sahur kusan gari ya waye, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, za ka samu lada mai tsoka. Idan kuma kana so ka samu ladansa bayan lokacin shan ruwa, da an ce rana ta faɗi ka gaggauta ka sha ruwa, to shine maganar azumi, abinda za ka yi ka samu lada mai tsoka kenan. Ita kuma sallah Allah ita farilla ce. Mutum ya kula da dahara, ya zo yayi alwala in ya tsaftace. In zai bi liman, abinda zai yi aka tada ya kama liman ya kabbara shi kabbara, to ya samu sallah cikakkiya. Idan mutum aka ce mamum zai bi liman, ya riga liman kabbara, ba shi da sallah. Idan can wajen sallamewa aka ce mamum ya riga liman wajen sallamewa, ba shi da sallah kadan a yanke abinda sallah take so kenan. Zakka, idan kana da abinda ya kai zakka ko na dabba ne, ka san zakka ita ma farillar kanta ne daga cikin abubuwa cikin musulunci, abubuwa guda biyar din ita zaman kanta take yi. Idan aka ce kana da shanu guda 30 suka shekara cur, zaka fidda ɗaya ka bayar in kana yi wa Allah da manzansa biyayya. Daya kenan. Idan kana da tumaki da awaki ko suna haɗe, ko kuma awakin ka ne suka kai 40, ko kuma tumakin ka ne suka kai 40, da ka fidda daya ka baiwa masu su ba naka bane. A zamanin nan namu na yanzu, a ce kana da kuɗi ya kai 700,000 ya shekara cur a hannunka, to anan ne zaka zo ka fidda zakka in kana son Allah da manzansa. Amma idan basu kai wannan ba, basu kai nisabi ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bahiru amwalakum bi zakati, ku tsarkake dukiyoyinku da yin zakka. Saboda haka duk wanda yake wa Allah da manzansa biyayya zai fidda zakka ya bayar ga masu su, kuma dukiyarsa za ta karu ta dawama a hannunsa. Ita sadaka wacce zaka yi ta nafila ta kasu gida daban-daban. Akwai sadakar da zaka yi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa man ja bil hasanati falau ashru amsaliha, wanda idan ka yi sadakar guda daya Allah zai baka guda 10. Akwai kuma sadakar da zaka yi Allah ya baka lada 70. Akwai sadakar da zaka yi Allah ya baka lada 700. Akwai sadakar da zaka yi Allah ya baka lada 700. Suna nan daban-daban suke. Duk sadakar da kai a cikin azumi zaka samu lada daidai da zaka kai wata 11 kana sadaka in kai a cikin wata ɗaya guda ɗaya din. Tafi shauran duka sadakokin da zaka yi wanda ba lokacin cikin azumi ba.
To, mun gode kwarai. Kafin mu karkare, bari mu koma ga Innar Amal ta sake ba mu kan labaran duniya, amma takaitattu wannan karin.
Haka yake, wani mahari ya kashe mutane 50 a wani gidan rawa da ke Orlando, Florida yau Lahadi da Asuba, ya kuma raunata guda 50. Kafin 'yan sanda suka kutsa gidan suka harbe maharin, suka kuma ceto mutanen da ya ritsa a wurin. Jami'an cibiyar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI sun ce ana ɗaukar harin a matsayin aikin ta'addanci a binciken da ake gudanarwa, da aka tambaye shi ko harin yana da alaka da aikin ta'addanci da wasu masu mayaka masu tsaurin ra'ayin addini suke kaiwa. Sai mataimakin jami'in binciken FBI ɗin na musamman Rona Hopper ya bayyana cewa cibiyar tana tsammani mutumin yana goyon bayan wani ra'ayin addini. Kawo yanzu dai ba a san dalilin da ya sa ya kai hari a wannan club ɗin ba. An kai harin ne yayin da birane da dama a ƙasashen duniya ke bukukuwan watan Yuni a matsayin watan 'yan luwaɗi da maɗigo. A yakin neman zaben shugabancin Amurka, ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya cicciki 'yan jam'iyyar Democrat da na Republican bai ɗaya a wajen gangamin yakin neman zaɓe da aka gudana a biranen Pittsburgh na jihar Pennsylvania da kuma Tampa, Florida jiya Asabar. Trump ya shaida wani taron aƙalla mutane 2,000 a tashar jirgin sama ta Facebook cewa yana son ganin shugabancin jam'iyyar Republican ya ƙara ƙaifin ikon faɗa a jiki da basira da kuma kasancewa mai ƙwarjini. Wannan dai hannunka mai sanda ne dai ga shugabancin jam'iyyar Republicans in cewa jam'iyyar tana iya rasa kujerunta a majalisun wakilai da na dattijai. Trump kuma ya ce zai ci zaɓe, amma waɗansu mutane ba za su ci zaɓe ba. Hukumar wasannin ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ce waɗansu sakarkarin 'yan tada zaune tsaye sun haifar da wani tashin hankali wanda ya zama abin kunya a wajen gasar ƙwallon ƙafa da aka gudanar jiya Asabar a birane biyu na ƙasar Faransa. kungiyar wasannin kwallon kafan ta ƙasa da ƙasa ta yi kuma Allah wadai da wannan tashin hankali.
To Allah Ubangiji ya kyauta da kuma takaitaccen labaran shirinmu na wannan lokaci ya kammala. Amma kafin mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Alibi Barka Hassan Malumfashi da kannansa domin rasuwar mahaifinsu wanda Allah ya yi wa rasuwa yau da rana bayan da doguwar jinya. Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyauta ta ƙarshenmu. A madadin ita gara Salhira Abdu ta taya ni gabatarwa da Cibahiro Dedone da ya bada umarni sai kuma injiniyanmu Neo Alfredo Santos ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai kuma da safe za a ji abokan aiki.